أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To insha Allah za mu dora akan darasin da muka fara gabatarwa game da shirye-shirye na tarban watan Ramadan da kuma samar da tsari da za mu bi domin ribatar ibadodi da alkhairin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin wannan wata mai alfarma. A darasinmu na farko mun ambata hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake magana game da watan Sha'ban da kuma dalilin da yasa yake yawaita azumin nafilfili a watan Sha'ban. Usama yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Sha'ban. Yace ban taba ganin kana yawaita azumin nafilfili a dukkan watanni ba kamar yadda naga kana yawaita azumin nafilfili a watan Sha'ban. Fakala alayhi salatu wassalam, sai annabi sallallahu alayhi wasallam yake ce mishi zalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Annabi ya ce ai wannan wata na Sha'ban yana daga cikin wata, wato wata ne da yawan mutane suke rafkana wajen ribatar alkhairin da ke cikinsa. Sai annabi ya sake ce mishi wannan watan dai da ke tsakanin Rajab da Ramadan ba Sha'ban ba kenan? Wa huwa shahrun, annabi ya ce mishi watan Sha'ban wata ne turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, da a watan ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah Ubangijin kai. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'i, yace to ina so a daga aiki na ina mai azumi a cikin ayyukana a samu azumin muka na filfi. Malamai suka ce dukkan waɗannan ibadodi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yawaita su a watan Sha'ban wato kaman ba mu kai training ne na aikin da za a yi a cikin Ramadan. Duk wani abu da za a tinkara jiki ya saba, jiki ya goge, saboda haka Ramadan na shigowa dama an samu cikakken training kawai sai a fara neman yardan Allah. Mun yi bayani game da abin da ya fi komai muhimmanci a watan Ramadan shi ne tsare shi azumin watan Ramadan. Duk abin da za mu ribata, duk abin da za mu ribata a watan Ramadan, to mafi girman falala a cikin ayyukan shine shi azumin watan Ramadan. Mun yi bayani cewa yadda cin abinci ko shan ruwa ko saduwa da amfani da dukkan ababen da suke bata azumi ke lalata azumi, to haka tsunduma cikin saƙon Allah ko bai karya azumi ba yakan raunana azumin yadda mai azumin ba zai amfani shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Duk wanda bai bar zance da ta saba wa shari'a ba, ƙarya ne, gulma ne, annamimanci ne, sharri ne, duk abin da mutum zai faɗa wadda saƙon Allah ne ya saba mu shari'a. Annabi ya ce in dai mutum ba zai daina ba in ya ɗau azumi, kuma ba zai daina aiki da irin waɗannan maganganun ba in ya ɗau azumi, to a sanar da shi Allah ba shi da wata bukata na ya daina cin abinci ko shan ruwa. Ma'ana karfa ya ɗauka azumi yake yi kuma yana cikin waɗannan miyagun ayyuka. Annabi ya ce rubba sa'il azhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Annabi ya ce da yawa za ka ga mutane suna azumi, amma za ka ga a cikin waɗanda ke wannan azumin iya rabon da yake samu shi ne yunwa da ƙishin ruwa kawai, ma'ana yana ɓata lokacinsa. To mafi alkhairin abinda za mu tinkara game da azumin watan Ramadan shi ne ɗaukan azumi lafiya da kuma sauke azumin lafiya. Tun daga lokacin da ka yi suhur ka ɗauki azuminka, to ya zama ka kiyaye dokokin shari'a, ka kiyaye gaɓoɓinka, ka kiyaye harshenka yadda azuminka zai isa a matsayin azumi wadda Allah subhanahu wa ta'ala zai. Mun yi magana cewa darussanmu za su tattauna a kan waɗansu abubuwa guda biyar. Abu na farko shi ne shi azumin watan Ramadan ɗin, wadda satin da ya wuce shi ne muka yi bayani a kai. Abu na biyu na filfile na salloli musamman kiyamun layli. Abu na uku karatun Alƙur'ani, watan azumin Ramadan watan Alƙur'ani. Abu na huɗu roƙon Allah. Abu na biyar cire dukiya don taimakon bayin Allah musamman a cikin watan Ramadan. Ba wanda Ubangiji zai mishi dace da ciyarwa kashe dukiyansa a kan bayin Allah a cikin watan Ramadan sai wanda Allah ya zaɓa da kai. Yana daga cikin mafi muhimmancin abinda ake so dukkan musulmi ya maida hankali, ya maida hankali a watan Ramadan bayan maganan azumi da muka yi, shine sallolin nafilfili a watan Ramadan, musamman qiyamul layli, musamman tarawih. Musamman tarawih, tahajjud, nafilfili na wuni. Kasan yana daga cikin al'adar mutanenmu. Za ka samu idan akwai wata daba da ake hira a sauran kwanaki ƙarfe 9 ko 10 ko 11 ake tashi, idan Ramadan ya shigo sai a kai har ƙarfe 1 dare ana hira, amma hiran banza. Hiran banza, ka kai ƙarfe 1 a Ramadan kuna daba a wajen nishai. Jama'a kar mu yi wasa da wannan dama, kar mu yi wasa da wannan dama. Daga cikin abun da ke mafi muhimmanci a kanmu a watan Ramadan shi ne sallolin nafilfili, musamman qiyamul layli, musamman qiyamul layli. Kar ka kashe gwiwanka, Ramadan ba watan bacci ba, watan nema ne, ƙofofi a buɗe suke. Idan inda da ka ƙwanƙwasa sau dubu, wallahi ba a buɗe ba a Ramadan a buɗe wajen yi. Inda za ka ƙwanƙwasa sau dubu ba a buɗe ba, wallahi a watan Ramadan wajen abu da yake aiki kawai da kai na diban alkai. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadisin al-Imam Bukhari da Muslim, hadisin Abu Hurairah, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Annabi yace duk wanda ya tashi yayi sallar nafili na watan Ramadan, yayi tarawih, yayi tahajjud, man qama ramadana, duk wanda ya tashi yayi sallar dare, yayi tarawih a watan Ramadan, imanan wa ihtisaban, yayi ne yana mai imani da Allah, wa ihtisaban kuma ba yayi don riya bane, yayi ne don neman yardan Allah, yayi ne don ya samu sakamako daga Allah. Gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Annabi yace duk abin da ya taba yi in sabon Allah ne Allah ya yafe mishi. Akwai riba ko ba? Man kama ramadana, duk wanda ya tashi yayi sallan tarawihi, yayi sallan dare, ya raya watan dare, ya raya daren ramadana, imanan wa ihtisaban, yayi hakan ne yana mai imani da Allah, yayi hakan ne yana mai neman sakamako a wajen Allah. Annabi yace gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, an yafe mishi duk abin da ya wuce na laifinsa. Da gaske ne ko da wasa ake mana? Da gaske ne. Kasan arama yana daga cikin abin da har yau mutanen mu ba su gane ba. Idan aiki an ce in kai za a gafarta maka abin da ya gabata, mutanen mu ba su gane. Babu wani abu da da'a maka, ba wani abu da da'a maka a nuna maka ana son ka. Kamar Allah ya ce in kai abu kaza duk abin da ka taɓa yi wanda baya so ya yi. Dan Adam doctor wallahi ba shi da wata matsala a duniya kamar laifin da yake. Wallahi babu aram duk wani maƙiyi da ka sani a duniya da kake ganin ya takura ka, zai cutar da kai, zai matsa maka lamba, duk maƙiyanka, duk matsalolinka a duniya, wallahi ba ka da wanda ya fi cutar da kai a duniya kamar dai wannan saƙon Allah. Ka keɓe ka yi ta chatin da 'yan mata na basan nan, to ba ka da maƙiyi a duniya irin wannan. Ɗan Adam mala ba shi da wani abu tarnaƙi, baƙin ciki, shiga wahala, shiga damuwa, shiga ƙunci, tsarin da Allah ka nasa. Duk wani abu da ka san abin tsoro ne a duniya, ka riƙe ƙa'ida, duk wani abu da ka sani a duniya abin tsoro ne a gunka, zai cutar da kai, zai kuntata maka sai wani kan saka. Duk farmakinsa da ƙarfinsa, wallahi ba zai ma illar da wannan laifuffuka da kake yi da su maka. Ba zai kai ba. Duk wani wanda kaga ya shiga uku, duk wani wanda kaga ya shiga uku, wallahi sabon Allah yake kashe shi. Allah a Qur'ani yace wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Allah yace wa ma asabakum min musibatin, Allah yace babu wani abu da zai same ku na masifa da tashin hankali da rashin zaman lafiya. Allah yake bari ma ka saba daidai laifuffukan da kuke aikatawa, Allah yake so suke dawo, laifuffukan da kuke aikatawa so suke dawo. A wata aya yace zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah yace zahara al-fasadu fil barri wal bahri, fasadi ya yadu akan tudu, ma'ana a bayan kasa. Allah yace fasadi ya yadu hatta a cikin ruwa, ayi kisa, ayi fyaɗe, ayi kwace, masifa ta ko ta ira. Allah yace bima kasabat aydin nas, Allah ce ba wani abu ya jawo bala'in nan wa mutane ba laifukan da hannayensu suke aikata liyudikahum ba'd alladhi amilu Allah yace kuma hakan na faruwa ne don Allah ya dandana musu sashin abinda suke aikatawa na zaben Allah Allah sai yace da Allah kun yarjiun ai da Allah kun yatubuna Allah ce ko da su tuba su kira duk inda kaga matsala duk inda kaga matsala sakon Allah ke jikin mutum a cikin wannan to idan aka ce wannan sakon Allah da shi yake tarnake ka yake hana ka zaman lafiya sai aka ce da a yafi an wanke ka ko ba a wanke ka iya matsalar ka a duniya sakon ka laifin ka iya matsalar ka laifin ka sakon ka annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
فقلت استغفروا ربكم إنه كان كفارا النبي نوح يجي سينتي ومتعنينا كنين كفارا استغفروا ربكم كنين يافيا بغفرة أقول الله innahu kana gafara Allah mai yawan gafara ne yursilis samaa alaikum midrara da zaran ya yafe muku laifukanku kun nemi gafara ya kuma yafe yursilis samaa alaikum midrara zai zubo muku da ruwa mai yawa mai albarka wayumdidukum bi amwalin wa banin zai yalwata muku dukiya zai yalwata muku yaya wayaj'alakum jannatin zai ba ku gonaki masu kyau masu albarka ويجعل لكم انهارا زي باكو قورمي ده كوكونا ما شاء الله جماعه من سرين استغفار استغفروا ربكم النبي نوح يجي كتاش كويتي استغفار انه كان غفارا كنا استغفار ان كنت ده زي يابي دون شي مي يابي بذاك تي الله نابري يجي اه ابن يدا بايا حق بايا حق الله بايا حق a kotun Najeriya ne in kai laifi laifi ba da maka je gaba alƙali ka ce da jirana bari a ce to tafi abun Allah in ka ce ka bari ya wuce istaghfiru rabbakum innahu kana gaffara ku nemi gafaran Allah Allah mai yawan gafara ne sai yace in ya gafarta muku in kun nemi gafara ya gafarta muku yursilis samaa alaikum midrara zai zubo muku da ruwa mai yawa mai albarka wayumdidukum bi amwalin zai yalwata muku dukiya yanzu kun ji sirrin samun karfin tattalin arziki istighfari da tuba wayumdidukum bi amwalin zai yalwata muku dukiya mai yawa mai albarka wa banina zai yalwata muku yaya masu yawa masu albarka in an yalwata kudi kan yaya ba zai ta zuwa ba wayaj'al lakum jannatin zai sanya gonakin ku zan masu albarka waja'al lakum anhara quraman dam 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 koji koji da fike da su Allah zai sa musu albarka duka wannan sirrin tuba ne da gafara ita walwala ana samun ta ne lokacin da aka yi istighfari in Allah yayi yafiya sai walwala to sai aka nuna maka wani aiki aka ce in kai duka da a yafi akwai riba ko gani duk matsalar bayi wallahi sabon nan a cikin farkon suratul hud yace wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir shi ma annabi hudu abin da ya gaya mutanen sa kenan yace musu wa an istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangiji summa tubu ilayhi sai ku tuba ku bar laifi tuba shine barin laifi istighfari neman ya yafe maka wa an istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijin
kuma tubu ilayhi sai ku tuba ku dawo zuwa ga Allah sai yace yumatti'ukum mata'an hasanan Allah zai biyar da ku dadi da kwanciyar hankali ai kun ga duk maganar da yake yumatti'ukum mata'an hasanan Allah zai biyar da ku jin dadi mai kyau wai ku kullu bi fadlin fadla sannan sai ba mu duk wani ma'abucin falala falalarsa ma'ana kuma dukkan alkhairi sai ya karba wa bari to laifi dama shi ne kadangaren bakin tulun jin daɗin ɗan adam inda laifi ba ta ba lafiya wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga wata alfarma da naima al'ummanka wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah yace Allah ba zai ma al'ummarka azaba ba in kana cikin su kana raye kuma ayyukalkana su a kifa su a halakar da su Allah yace mun maka alfarma ba za mu yi musu haka ba sai yace kuma in baka nan وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون الله يجب أن أذبتر دسونا توذر تاسوا ما تكرسونا استغفار جماعة مهمة تويند دو أبن دعكي تيوا إن كنتوبا ذاكو جدائي إن كني استغفاري ذاكو جدائي إن كرج استغفاري دتوبا ذاكو جدائي وحلا زيت في تويند سي أكنونا مكوني أيكي أكتي إن كي an yafe duk abin da kai na laifi ina ce dama laifin shi ne matsalar to sai aka ce an yafe shi yanzu wanda yake da hankali yayi wasa da tarawihi a Ramadan yau ba sai yi ba gashi nan mun karanta a cikin littafin addabu wadda har yanzu a cikin wayannan uku ba din muke sai ka ji malam yayi fasali sai ce al-ma'asi tuzilun ni'am sabon Allah suna gusar da ni'im walwala kwanciyar hankali jin daɗi lafiya dukiya albarkata ƴaƴa masu albarka mata masu albarka sabon Allah na tafiyar da wannan ni'im sai ka ji gaba ya ƙara fasali sai ce alma'asi tuqi'u fil washa sabon Allah yakan sa mutum a mukun da bakin ciki ta kai wata ilga kuɗi ga mota ga babban gida amma wata ran ka ji kamar ka saka ji yace sabon Allah ce wani ku sai ka ji yace alma'asi tu'mil basira sabon Allah yana batar da basira kaga abin da zai amfani kansa ba shi da basirar ya shirya balle ya shirya abin da zai amfani ba wani ku sai yace alma'asi tu'assir fil aql sabon Allah na da ta'asiri a hankalin mutum kaga mutum babba amma mara hankali sai sai ka ji alma'asi tamhaqul baraka sabon Allah yana shafe albarka to ba wata matsala da dan adam ke da ita mafi girma ba wata matsala da dan adam ke da ita mafi girma kamar sabon Allah to annabi sai yace man qama ramadana duk wanda ya tashi yayi sallan dare a watan ramadana gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta mishi abinda ya wuce na laifukansa jama'a mun gane sirrin duk abinda kaji an ce in kai an gafarta maka ka makale wannan abin shi yasa wanda kaga yana wasa da istighfari bai sarrafa annabi yace nima ina yin sama da sau 70 a wata riwaya yace kullum nakan yi istighfari in tuba min Allah astaghfirullah wa atubu ilayhi yace sau 100 to bare kai farar hula sai mana in dai annabi zai yi haka haka ne duk wanda ka gana maganan wasa da istighfari to duk lokacin da kaji an ce abu kaza in an yi Allah na gafara ka rike abin da jama'a mun fahimta saboda haka abu na biyu da ya kamata mu muhimmantar a watan Ramadan shine sallolin nafila. Duk wani abu da zaka yi na ibada a watan Ramadan wani abu ne da yake da muhimmanci. Me yasa? Saboda ya zo a wata mai muhimmanci. Wannan tarawih, wannan tahajjud da ake a watan Ramadan ne kawai aka shar'anta a addu'a. Yanzu bara ka zo a cikin shafin ka ce masallacin ka za a fara tahajjud garbe da yamma. Bara ka zo ka ce to yanzu kun yi sallan magariba ko isha za ku fara tarawihi ba. Ramadan ne, me yasa aka ba da lasisi a Ramadan? Saboda akwai waɗansu gaba. Kar ka yadda ka je ka zauna a gida. Kar ka yadda ka je ka zauna a Ramadan. Wannan watan ne, wannan watan ne. In ya wuce a sake yi da kai ko ba a sake yi da kai ba wallahi ba. Sannan ana so idan mutum zai yi sallan dare ya bi liman kuma a yi da shi a gaba. Jama'a mun fahimta hadisin Abu Dharr annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layl. Duk wanda ya bi liman sallan tarawihi har liman ya kare tare da shi to za a rubuta mai ladan daren duka yayi sallan. Jama'a mun fahimta? Kasan wani ya danyi biyu ko hudu sai ka rubuta. Duk inda za ka je din kai hakuri a karin sallan da kai hakuri a karin. Sahabbai ne annabi ya ja su sallah da ya ja su zuwa wani lokaci sai ya sallame suka ce ya Rasulullah da mu karasa mana kawai har ƙarshen dare yace a ai in dai mutum liman ya bi ko raka'a biyu ne ko hudu in dai ya gama ya sallame to za a rubuta ma daren duka sallah kai. Jama'a mun fahimta? Sannan ana son karatu mai tsayi a wannan sallar liman kabi shi ne abin da aka so. In ma kai ka yi sallar kai baka dai dace da abin da aka so. Hadisin Abdullahi ibn Amr ibn As annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qama bi ashri ayat lam yuktab min al-gafilin. Duk wanda yayi sallar dare a sallar sai ya karanta ayoyi goma na Al-Qur'ani Allah ya lamunce mishi ba za a rubuta shi a cikin rakkanu ba. Jama'a mun fahimta? Idan Allah ya taimake ka ka zama abocin qiyamul layl ka kuma tsaya da kafanka akan qiyamul layl to koda a qiyamul lailin nan aya goma goma kake karantawa kullum inda kai Allah zai Allah ba zai barka cikin rafkarin nan ba. Kana mun fahimta? Ka san aya akwai kafalallu ko yana daga cikin tarko mafi sharri da dan adam zai fada shine kafala. Daga inda mutum ya kafala to ya halaka. Ka san yadda muke magana nan doctor wani tun da uwarsa ta haife shi bai taɓa sauran Qur'ani ba bai iya karanta Qur'ani ba inda zai dau Qur'ani ba zai karanta daidai ba amma bai taɓa ankara cewa to yanzu in na mutu ya yi da'a ka gani amma zai ba ma ɗansa kashi inda ci jarrabawan boko kaga yana ankare da na boko amma bai ankare da wannan babba to kafala kenan. Wani abu ne da zai baka matsala a kabari ko ya baka matsala a lahira sai ka sha'afa da abin bai faɗo maka a lissafi. Yanzu ko ɗan iska ne ko gogiggen ɗan iska ne wanda ya tsunduma a sabon Allah amma in zai yi laifin ya zo ya zauna ya yi tuka ya ce zai bari zai yi kada to bai rankar in sha Allah zai su bare amma wanda zai sai ya ɗauki abin normal a baka in yi kallafin ɗinsa ko ya tsaye tsari da zai da kowace gashi idan kakkashi ya tafi abu kakkashi bai dauka ai wani abu ba ya dan yi sabon Allahnsa bai dauke shi wani abu wani in aikin office ne ya cucuci jama'a yayi kaza yau yayi ritaya amma bai tunani waɗanda nayi ta karɓan kuɗin su na cin hanci waɗanda nayi ta kunta ta musu nayi kaza yaya kawo tun da dai abun ya wuce kawo shi ma ya dauke shi ya wuce to ya rakar in ka cuci wani ya wuce kenan ai akun Allah ba abin da yake wuce sai laifin da ka mishi ka tubayya amma duk wata magana tsakaninka da wani wallahi ko matarka ne baya wuce wallahi baya wuce bai zo ba ma balle yake in ka ga wani abu ya faru tsakaninka da wani ba a maimaita shari'ar ba ranar alkiya ba ka yafe mishi ko ya yafe saboda haka idan kana tuki sai ka zo ka dan fada wani galan sai ka dan fantsa mama wani kwatami ka je ka yi tsakin ka tsaya ka zo ka sani shi ka ce mishi malam don Allah ka kar ka wuce in ka wuce za a tada magana za a tada magana dan wani in ka zuba mishi Allah ya kare kuma ba da ka saki haduwa da shi ba sai ranar alkiya za ta je ta dawo ka tsaya ka tsaya ka tsaya ka zo ka ba shi to ba za a sa mutum a cikin rabka nan nuna gafana ai idan aka zo aka kawo mutum gaban Allah ranar alkiya Allah ya sa mu isa a cikin sa idan aka zo mala'iku biyu وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
إذا أتيت شيء القيامة هو نمتم ملائكة بيوداس كاوش غرمنا akwai sa'ik wanda zai taso kiyarka yadda ɗan sanda ke ta tsane laifi a gaba wa shahid akwai kuma wanda zai zo ya ba da shaida a kanka wanda yake rike da fayil ɗinka duk ba da kalar da kai tana sanin shi kuma zai zo ya ma Allah da wada'at kullu nafsin Allah ce kowace rai ma a hasari kuma shi tare da waɗannan mala'iku idan mutum ya zo ya tsaya a gaba ga Allah Allah sai ce mishi lakad kunta fi ghaflatin min hadha ka rabkana a duniya game da wannan tsayi wanda za ta yi a ya san za a yi tashin kiyama ya san akwai hisabi ya san in an yi abu za a yi rikici in an yi rikici za a biya da sauransu amma dai wato abin baya zuwa mishi a matsayin abin da ya sa kara ya karya sai ran da aka isa wajen lakad kunta fi ghaflatin min hadha فكشفنا عنك غطاءك الله sai ce mishi yau mun yaye maka yanar idonka wabasaruka yau mun hadid Allah sai ce mishi yau ganinka yana da kaifi ma'ana da ka ga abubuwa a hakikansu to gafalan kenan su ne ai Allah yake cewa menene farkon ayan wa hum anil akhirati hum gal ya alamu na zahiran min al-hayati
ya alamu na zahiran min al-hayati
Allah ya ce ya alamuna zahiran min hayatid dunya in duniya ce Allah ke sun san ta ciki da bai wa hum anil akhirati hum ghafilun Allah ce amma in game da lahira ne arab kana duniya ciki da bai Allah ke sun san to idan mutum ya tashi inda a ce limamin gun aya goma zai karanta a kiyamun lailin a ce raka'an farko sai ya karanta inna a baina ba aya uku ba raka'a ta biyu sai ya karanta iza ja'a ba aya uku ba sai ya muku wutiri da kul huwallahu ba aya hudu ba ba aya goma ba to cikin yardan Allah ba wadda Allah zai bar shi ya zama ya lalace a ce wa man qama bi mi'ati aya duk wanda zai yi kiyamun laili da aya ɗari idan aka haɗa sallar duka da su ba da aya ɗari yuktab min al-qaniti Allah zai ce a rubuta shi a cikin qaniti bayin Allah masu tsoron Allah waɗanda suke tokewa akan da'a Allah zai samu dace akwai riba ko ba wa man kama bi alfi aya wadda yayi kiyamul layli da aya dubu eh wannan su kanka an kira eh ai dogayen sura dogayen tsayuwa dogayen ruku'u da sujuda yuktab min al munqatirina za a tashi a cikin wanda suka shafa na kawai ba shi na shi da kintarun mukantara ba yuktab min al munqatirin za a tashi a cikin wanda suka la wato suka yi can sun lule kawai sun tafi ko hayakin masu zara a cikin mukantirina mukantirina yuktab min al mukantirina ba kai kintar ba billion trillion na dukiya to shi za a rubuta shi a cikin yancan yan gaba gaban ne mukantirin to ya mun lai sallan tarawihi sallan tahajjud bayan Allah abu ne da yake da tsananin alkai yake da fadin yana daga cikin abinda za mu rike ba tare ba ranar a Ramadan shi ne karatun alkur'ani karatun alkur'ani mun san dai shi watan Ramadan dama watan alkur'ani a cikin watan Ramadan aka saukar da alkur'ani a cikin watan Ramadan aka saukar da Al-Qur'an. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani game da bitar Al-Qur'ani da suke yi da mala'ika. A Ramadan shi yasa mallan duk wani majalisi din Ramadan yazo inda ake Bukhari sai a ajiye Al-Qur'ani. Inda ake Riyadus Salihin sai a ajiye Al-Qur'ani. Inda ake risala sai addi a kan alqur'ani saboda watan qur'ani ne kai karka yadda a barka a baya karka yadda a ramadan a barka a baya akan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam kana jibril ya'ridu ala annabi sallallahu alaihi wa sallam alqur'ana kull 'amin man dushikar duniya mala'ika jibril yakan zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a daren dararen daruruwa na watan Ramadan sai ya zo su yi bitan alqur'ani wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta alqur'ani mala'ika jibril yana ji wani lokaci mala'ika jibril ya karanta ma annabi alqur'ani yana ji wani lokaci ya karanta ma annabi annabi ya bi bayan karatun alqur'ani ayi istimba ana ayi tadabburi na alqur'ani fa araba alayhi marratayn fil amil ladhi qubida fihi to a shekaran da aka kargaran annabi alayhi salatu wassalam sai ya zo mishi sau biyu sai ya ga adadin tilawar da suke yi bitan muraja'a da suke na alqur'ani annabi sai ya ga ya karu kusan rabin ramadan sai suka sauki mala'ika jibril sai ya sake dauko sabo annabi ce ji kina sai ya ban wata iya karatun karshe ya ga wa kasana na fadi lokacin da suka yi bita na biyu na nafasi na take cewa sarra ilayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tace babana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sirranta mini wata magana yace ya kamata ke ki fara sani anna jibrila yace mata kin ga mala'ika jibril yu'ariduni bil qur'ani kullu sana kowace shekara yakan zo mu yi tilawa mu yi bitan alqur'ani sau ɗaya ne wa innahu aradani al'am marratayn yace mata to bana sau biyu yazo muka yi wala urahu illa hadara ajali yace to iya abinda nake zato na na fasi makwanaki na sun kare watan qur'ani ne ko watan qur'ani watan qur'ani ramadan karkai suke da alqur'ani idan kai mahaddacin alqur'ani ne ka iya qur'ani to ka samar maka tsari ko ka samu wani arran ma dan uwanka ku zauna ku samar da tsari na murata a kan alqur'ani jama'a mu'min yanzu mala'ika jibril da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ramadan suke zama su yi murata'a na alqur'ani akwai wani alaran ma take shi bai yi ba ibnu al-mubarak idan ramadan ya shigo normal dama yana saukan qur'ani wata wata duk wata duk karshen wata zai sauke qur'ani idan ramadan ya zo sai ya mai da saukan sati sati in ramadan yayi tsakiya zuwa karshe sai ya mai da shi kwana uku kuma amma mai da to ka samar da tsari ka samu malami na alqur'ani in ma baka iya kawai ka ji ko baka iya qur'ani ba a ramadan kafin ya fita kawai da ka iya qur'ani kai ma ka yarda watan watan alqur'ani ka jima kanka in ma baka iya bakace ba a ramadan din nan zaka iya qur'ani zai fita kai ma zaka iya daukan qur'ani ka karanta tunda watan qur'ani idan ka iya kana bukatun tafsiri ya zan duk inda zaka bi tafsiri kana kokarin bibiyar ma'anansa da kake ji ake fassarawa sannu in kun ga dama daliban ilimi ku hadu mutum biyu uku ko biyar ku ya kan sa wata sura ta alqur'ani kuna tafsirin da ku yi wannan zai fassara dauki aya biyar aya goma wani sai muku tafsirin da wani in yayi tafsirin wani ma yayi in kun gama ku saki shiga waɗansu biyar zaka ji abinda zaka karu da shi kai nan duk bayanan da ka dauko a tafsirin ayar wani in yazo da nashi sai kaga gana ka da ka hada da kuma sabon karin bayani saboda haka mu ba mu alqur'ani muhimmanci mafi girman abinda zaka muri alqur'anin ka da shi shine sanya karatun qur'anin kuma a cikin kallo sanya karatun alqur'anin a cikin kallo abunda kai tilawansa ko ka haddace kayi kokari ka dinga sallah da shi yafi zama saboda ka waɗannan ababa guda biyu da muka tattauna akan su abu na farko sallolin nafil abu na biyu karatun alqur'ani watan ramadan wata ne na alqur'ani ka zama abocin alqur'ani ka zama abocin alqur'ani kar ka yarda a watan ramadan a ce hidimar ka take da gida ne da wake wake karka yadda a ce hidimominka nake da gidane da wani wani karka yadda mu tsaya mu ribaci waɗannan damammaki da ubangiji ya shirya mana su a cikin wannan wata mai albarka domin mu raba su mu kauda duk wani abu da zai iya shagaltar da mu gabarin ibadun mu rabu da duk wani abu da muka san zai iya shagaltar da mu gabarin ibadun kamar yadda muka ambata abu na farko mu tsaya mu tsare azumin mu dake mu bi ka'idodin shari'a wajen azumi mu kame gabobin mu mu kame kashin abu na biyu mu ribaci dukkan nafilbili waɗannan rawatib da ake yi a cikin ini waɗanda ake yi kafin sallan farilla da na bayan sallan farilla idan mutum ya tsare su annabi ya ce in zai samu guda goma sha biyu a wuni Allah mun ce mishi aljanna bari a ramadan karatun alqur'ani kazan ma'abucin alqur'ani kazan ma'abucin alqur'ani duk wani zikirin Allah wani ambaton Allah karanta alqur'ani yana gaba da shi duk abinda zakai in dai ambaton Allah ne to karanta alqur'ani na gaba da shi mai amfani da lokaci da ubangiji idan mutum yayi amfani da damar sa zai yaba idan bai yi amfani da damar sa ba zai yi dandana sai zai yi dandana sai wani Allah ya bada labarin an yi tashin alkiyama sai aka ba shi littafin fatihan hannun dama a suratul waqi'a wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi
في جنة عالية قطوفها دانية
الله مدوخكين سركي يتفع أما من أوتي كتابه بيميني ود أكا باشي للتابع سلحان دامان بياداتي بكينا الله يسهك بالضمك فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول ها أمقرأ كتابيا دوات ديكن يسن في تكر بساك kamar sakamako in yi kyau a gage kowa ma kana so ya gani to sai an tashi a leda sai ya musu kulam na sun da shi tun adam kare ya sakamakon mu ne muka karba saboda ka gani ka ba Allah in bai kyau ba ya dinga biya na nuna wa ha umu kura u kitabiya sai ya ce inni zanantu anni mulaqin kitabiya ai inni ai kantu anni mulaqin na san dama za a turke ni yau akan duk aikin da nayi shi yasa na tsaya na gyara zama na a duniya saboda ya san wannan abin zai zo sai sauri ya gyara zama akwai wanda kuma a wajen shi zai yasa zai yayi ta kuka yayi ta danda na san to in muka yi amfani da damar mu to mu za mu fi kowa cin da Allah ya sa mu dace bayan Allah sai mu fada sati mai zuwa sai mu ji mu kara sauran darasi da kai insha Allah daga shi kuma za mu tattauna akan sauran abubuwa guda biyu abin da ya shafi roƙon Allah da kuma kashe dukiya a watan Ramadan babu wanda ubangiji zai mishi muwafaka da haka idan ba za a bi a wajen Allah saboda haka insha Allah ranar Laraba za mu yi hutun azumi sai kuma tafsirin watan Ramadan insha Allah saboda haka za mu tattauna akan waɗannan ababa guda biyu abin da ya shafi cire dukiya al'aiki da ita a watan Ramadan abu na biyu tsayuwa mu roƙi Allah a cikin damammaki da ya bamu na an samu na addu'a domin ka'ida in mutum kawai yana ɗauke da azumi kawai addu'an sa karɓaɓɓiya ce ko azumin nafila ka ɗauka in don Allah ka ɗauki azumin to addu'ar ka ba ka roƙa Allah ya ce amiya sai dai kawai in abin da ka roƙan ba shi ya fi dacewa da kai ba sai Allah ya baka wanda ya fi dace to maganar roƙon Allah Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace abu na gaba maganar taimako da muka fara nema na iyarin karatuttukan to kamar yadda muka ambata da yan uwa sun ji insha Allah ranar Laraba idan mun zo mun yi darasi da mu ba da hutu to shi akwai bukatar don Allah mu yi kokari wajen samar da abinda za mu iya iyarin waɗannan karatuttuka akwai wani bawan Allah wanda shekaran jiya ya kira ni ya tambaye ni game da kuɗin iyarin din to muna kyautata da to insha Allah gobe zai biya kuɗin iyarin da za a yi na block F Allah ya sa ɗan aljanna ne laifukan da yake yi Allah ya yafe mishi kurakurensa Allah ya yafe shi ayyukansa na alkhairi Allah ya karɓa mishi Allah ya sa albarka a cikin zuriyarsa Allah ya ƙara mishi rayuwa mai albarka Allah ya saka mishi da gidan aljanna sauran waɗannan kafafe kuma waɗanda su ne za mu tunkara idan wani zai iya daukar nauyin misalin nabi arsi ko na albarka wannan duka alkhairi ne duk wanda yayi wa kansa duk wanda yayi yayi wa kansa saboda haka mu yi kokari zuwa ranan Laraba insha Allah yanzan mun zo da abin da zamu iya biyan koda guda ɗaya ne ma daga ciki tunda yanzu mun samu wanda zai biya na club FM to kaga yanzu sai mu yi kokari ko na biyar sun mu samu in mun samu da na albarka fa ni'ima in ma ba mu samu ba dai ko guda ɗaya muka samu wanda muka biya shikenan abin da ya samu sai a yi amfani da shi abin dai da na ambata shi ne babu cin bashi yanzu eh babu cin bashi to Allah ya sa mu dace Allah ya muku albarka kuma program din mu zamu fara gobe na aikin Hajji Bita da masu aikin Hajji insha Allah gobe karfe 4 zamu fara gudanar da program din a masallacin S19 saboda haka waɗanda sunayen su yake cikin takarda da aka rubuta sai su yi kokari su yi sallar la'asar a nan masallacin S19 ana idar da sallah insha Allah zamu fara gabatarwa game da abin da ya shafi bitar aikin Hajji kuma kamar yadda muka ambata waɗanda kawai suka samu dama na tafiya aikin Hajji ko suka biya wani bangare deposit na tafiya din su ne muke bukata a wajen domin in mun bari kuma zai zama ya an sake zama da shi wajen kuma mu hadara nan yawa to su ne muke bukata saboda gobe da mu fara Alhamis insha Allah karfe 4 jibi Juma'a kuma mata gobe Asabar din maza ne ai gobe Alhamis maza ne jibi kuma Juma'a mata su kuma a nan makarantar mu ta Darul Hanan wadda yana opposite da gidana yana gefen gidana saboda ka a cikin wannan makarantar su mata za mu fara program na bita nan su saboda ka ko da wacce bata san makarantar ba daga nan kofar gidana in ta je in agaji za su nuna mata ko yara ma ta samu ne ta ci Darul Hanan za a nuna mata su ma karfe 4 ne mu insha Allah kuma duk wacce za ta je idan sunanta ta bada sunanta a cikin littafin nan saboda duk wanda sunansa baya ciki ba da mun bar shi ya shiga ba saboda ka duk wacce za ta je don ka san mata yanzu sai da ta zo kira kai eh to ita za ta je din sai ta dauko wanda ba za su je ba sai zo kuma su cika waje ga waɗanda za a yi musu bita ina roƙon Allah ya sa waɗannan abubuwa da muke su zan karba ko abun Allah Allah ya sa su amfane mu duniya da lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk